أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولنا مقولي أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي على محمد إندمي أنا جهر برنو أقرم يدوغلي a wannan yammaci na ranar Juma'a 13 ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, yanin da yazo daidai da 12 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin surati Hud. Kafin mu je ga tafsirin ayoyin da zamu fassara a yau, akwai sanarwa wacce za mu gabatar da ita kafin kuma mu amsa tambayoyi. Kamar yadda aka sani, a duk shekara akwai taimako da wannan masallaci yake tarawa, wanda ake taimaka ma mutanen da suke daure a gidan prison da marayu, da kuma waɗanda suke kwance ba su da lafiya suna asibitoci. Wannan masallaci ya saba yin wannan aikin alkhairi duk shekara, to wannan shekarar ma insha Allah akwai niyyar yin wannan aiki. Kuma waɗanda suka saba taimakawa a duk shekara, wasu daga cikinsu ma har sun yunƙuro sun fara ba da wannan taimako da suka saba bayarwa. Daga ciki akwai matar mai girma gwamnan Borno State, Hajiya Fatima Ali Sharif, wanda duk shekara takan aiko da buhuhuna na shinkafa da na sukari. To wannan shekarar ma ta aiko buhu 10 na shinkafa, ta kuma aiko buhu 10 na sukari. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanta. Abinda ta yi don taimakon waɗannan mutane, Allah maɗaukakin sarki ya sakanka mata, ya kuma ba ta jajircewa da juriya bisa ga wannan aiki da take. Allah maɗaukakin sarki ya alkinta mata zuriyarta. Sannan bayan haka akwai taimako da wasu suka saba bayarwa domin taimaka ma wasu malamai masu karantarwa a wannan gidan prison ɗin. Akwai darakta na Capital School wanda duk wata yakan bada 10,015. Akwai barista Adamu wanda muke tare da shi a nan kodayaushe, shi ma yana bada wannan taimako na 5,000 duk wata. Akwai Alhaji Ismaila Ahmad wanda shi ma yana bada wannan taimako na 5,000 duk wata. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sakanka musu da alkhairi, ya ninninka musu arzikinsu, abinda suke da shi na dukiya Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta. Allah ya albarkace su, ya albarkace zuriyarsu, ya albarkace bayansu, ya sanya musu ayyukan da suke yi a mizanin ladan su ranar gobe kiyama. Waɗanda suke da sha'awar irin wannan aiki, Allah bai ba su dama ba, Allah ya ba su, ya hore musu abinda za su yi wannan aiki, kuma ya tara mu da su gaba ɗaya cikin ladansa. Akan biya malamai kamar guda 6 ko ma guda 7 da wannan kuɗaɗe da ake samu. Idan har akwai waɗanda suke ganin za su iya ɗaukar nauyin wasu malamai masu karantarwa a wannan guri, to duk kofa a buɗe take. A wannan shekara, kamar yadda aka saba, ana karɓar taimako na abubuwa daban-daban. Ana karɓar taimako na ainihin tufafi, na abinci, na kuɗi, domin kai ziyara wannan gurare da aka faɗa, gidan yari da asibiti da gidan marayu. Saboda haka nan dai kofa a buɗe take har zuwa kwana 20, ran 20 ga watan Ramadan, wanda za a faɗi ran lokacin da za a je a kai wannan ziyara. Kofa a buɗe take ga duk waɗanda suke so za su taimaka, za su iya ba da taimakonsu ga liman Sheikh Ibrahim Fadl, limamin wannan masallaci na Juma'a, da liman Malam Baba Gana, da kuma Malam Musa Ladan, duk wanda aka gani cikin waɗannan aka bashi wannan taimako to an bayar a hannu mai aminci insha Allah. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka kama kowa da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya ba mu jajircewa da juriya bisa ga aikin alkhairi. Wannan ita ce sanarwar. Sai kuma ansa tambayoyi a yauwa akwai littattafai da su malaman da suke karantarwa a wannan guri ko in ce gidajen wannan yari suke bukata. Akwai alqur'ani mai girma, akwai littafin tafsirul allam sharh udatul ahkam, akwai minhajus muslim, akwai riyadus salihin, akwai tafsirul karimur rahman na tafsirin shaikh sa'idi da kuma littafin ahkamul janais. Waɗannan duk littattafai ne da wanda yake da damar ya sayi wasu ko duka ma daga ciki yana iya saya ya taimaka ma su waɗanda suke karantarwa a wannan guri. Da fatan Allah madaukakin sarki ya biya kowa da alkhairinsa. Tambayoyi da za mu ansa waɗanda suka zo hannunmu. Tambaya ta farko, wannan yana cewa tafsirin da muka yi jiya wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. A ciki mun faɗi cewa awwalu ma khalaqa Allah, farkon abinda Allah ya halitta shine alma, sannan al'arshi. Ubangiji ya yi wannan kafin halittar sama da shekaru masu yawa, sannan kuma an halicci al-law, sannan al-qalam, sannan kuma aka halicci sammai da ƙasa. Wani ya ce to yana son ya ji cewa magabata sun tafi akan wannan. Wani ita ce aqidar dama daga cikin salaf da ahlul hadith. Idan mutum ya duba littafin sharh tahawiyya na ibnu sharhul aqidat tahawiyya na ibn Abi al-Izz al-Hanafi zai ga bayanai irin wannan. In ka duba littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar irin Majmu'ul Fatawa, akwai gurare daban-daban da yake magana haka. Haka nan almajiransa Ibn Qayyim al-Juziyya cikin littafansa gurare da dama yake magana wannan. Ina jin akwai a cikin littafin sa Ijtima' al-Juyush al-Islamiyyah yayi magana akan wannan. Saboda haka wannan ita ce aqida da wasu daga cikin magabata suka faɗa, kuma mun faɗi dalilin ta daga Alkur'ani, tunda Ubangiji ce wa kana arshuhu 'ala al-ma, kaga kenan halittar ruwa din ta gabaci halittar al-arshi din, domin al-arshi din an dora shi ne akan ruwan. Amma mun faɗi cewa ba fa wannan ruwa da muke sha ba, ba kuma ruwa na cikin tekuna ko kwazazzabai ko kwatami da kake gani ba, a'a, wannan wata halitta ce da ban Ubangiji yayi, shi ya barwa kansa sanin wani ruwa ne. Domin wancan ruwa din an ce a kansa aka dora al-arshi. Mun kuma faɗa a jiya cewa shi kansa al-arshi ba ƙaramar halitta bace, ba ƙaramar halitta bace. Ubangiji yana sifanta al-arshi da girma, rabbul arshil azim, wato ubangijin al-arshi mai girma. Saboda haka al-arshi yana da girma. Idan har ya kasance al-kursiyyu, idan aka jefa shi a cikin al-arshi bai wuce ka jefa a warwaro a cikin sahara ba. Wanda kuma shi kansa wato kursiyyu din Ubangiji ya sifanta shi da cewa wa sai a kursiyyu samawati wal ard, kaga ya nuna kenan al-arshi ba karami bane. To kuma aka ce akan wannan ruwan yake, kaga wannan shi yake kara nuna maka ruwan ba shi ne wannan da kake gani ba, domin wanda kake gani ai gashi na a cikin duniya, kaga kenan shi wannan ai kankani ne in ka kwatanta da wancan. Saboda haka wannan ake nufi, ruwa ne wanda Ubangiji shi ya san wannan ruwa ne. Wasu daga cikin asar suna cewa ruwa ne da aka halitta akan iska, akan iska yake, iska ce take dauke da shi. To Ubangiji dai shi ya barwa kansa bai sifanta mana yaya abinnan din yake ba. Akwai hadisi da ya zo dangane da fadar wannan ruwa din, to amma hadisin bai inganta ba, shi yasa ba mun karanta shi ba. Hadisin Abu Razin al-Uqayli ban karanta shi ba saboda bai inganta ba. Saboda haka idan aka je aka kara faɗa karatu za a ga wannan. Sai wasu daga cikin tambayoyi har ila yau da suka zo hannu, kamar wani da yake tambayar a gaya masa bambanci tsakanin manzo da annabi, me ye bambanci tsakanin manzo da annabi, kuma nawa ne adadin annabawa da nawa adadin manzanni, kuma shin manzo ana aika shi ne zuwa ga mutane gaba ɗaya ko zuwa ga mutanensa kawai ko zuwa ga iyalan gidansa kadai? To in aka ce annabi, ko in aka ce manzo, duk manzo annabi ne. Mutum baya zama manzo sai ya zama annabi, domin annabi shi ne wanda Allah ya yi masa wahayi. Duk wanda Allah ya yi masa wahayi annabi ne. Idan har an ba shi saƙo wanda za a ce da shi ya isar ga mutane, Allah ya ba shi wani littafi wanda zai ce ya karantar da mutane wannan littafin, yana ɗauke da shari'a sabuwa, to wannan shi ake cewa manzo. Idan kuma ba a ba shi wata sabuwar shari'a ba, zai yi aiki ne da shari'ar annaba wanda suka gabace shi ko annabin da ya gabace shi wannan shi ake cewa annabi kadai ba manzo ba wato bambanci tsakanin annabi da manzo shine manzo Allah ya bashi littafi ko ya bashi shari'a sabuwa wanda zai aiki da ita kamar annabi Musa annabi Musa kamar annabi Isa kamar annabi Shu'aib annabi Nuh duk waɗannan manzanni ne ubangiji ya ba su littafai kamar annabi Ibrahim waɗanda kuma aka ce su yi aiki da wato littattafan annabawan da suka gabace su da dama daga cikin anbiya'u bani Isra'il haka ubangiji ya umarce su yi aiki da littafin annabawan da suka gabace su kamar annabi Dawud da annabi Suleiman suna hukunci ne da At-Taura Zabura da aka ba annabi Dawud yawanci tasbihi ne da zikiri a ciki da wurudai ba wai shari'a bace shari'a suna aiki ne da shari'a da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita wace ita ce At-Taura an gane ku waɗannan annabawa ne ba manzanni ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu Allah ya ce mun saukar da At-Taura wacce a cikin ta akwai shari'a akwai haske yahkumu biha an-nabiyuna annabawa suna hukunci da ita kaga annabawan banu Isra'ila Allah yake magana anan yace suna hukunci da me suna hukunci da At-Taura yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu saboda haka su annabawan da shine ma'anar annabci da ake nufi an ce in annabi ne ba manzo ba ma'ana yana aiki da shari'ar annabin da ya gabace shi amma maganar da ake karantawa a wasu littattafai waɗanda ake cewa ai shi annabi shine wanda aka bashi sako wanda aka yi masa wahayi aka ce ya aiki da shi kadai amma kai ya karantar da wani wannan babu shi a musulunci babu shi wato babu wanda aka ce ga ilimi an bashi amma kai ya koyarwa kowa kai ya karantar da kowa idan hatta malamai an ce in suka boye Allah madaukakin sarki zai kama su bare kuma wanda ake ma wahayi wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinannahu linnasi wala taktumuna Allah ya dauki alkawari daga waɗanda Allah ya ba su ilimi cewa lalle tabbaci hakika su bayyana shi ga mutane kada su boye innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ubangiji ya tsine ma waɗanda Allah ya ba su ilimi amma suka boye suka danne suka fitowa su karantar idan Allah ya gaya wa malamai waɗanda ba su kai matsayin annabawa ba idan ga annabawa a ce su a'a ai an ce su boye wannan ba daidai ba ne saboda haka babu wani annabi da aka ce an karantar da shi amma ya boye shi kadai zai aiki da abin wannan kuskure abinda na gaya muku shine annabawa suna hukunci da abin da ya gabata na At-Taura na littattafan annabawan da suka gabace su ko manzannin da suka gabace su kuma da dama daga cikin anbiya'u bani Isra'il da wannan sifa ita ce tasu annabawa ne ba manzanni ba da dama daga cikin anbiya'u bani Isra'il kuma kowane annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanensa kawai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadar irin baiwa da Allah ya masa da keɓanta sai da yi da wasu abubuwa guda biyar ya ce kowane annabi ana aika shi yub'asu ila qaumihi khassa yub'asu ila ummatihi khassa wa ana bu'ithu ila an-nasi amma kowane annabi ana aika shi zuwa ga mutanensa kadai amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai aka aiko zuwa ga duk duniya amma kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa kamar yadda Allah ya sifanta annabi Isa yace wa rasulan ila bani Isra'il ubangiji ya bashi manzanci ya aike shi zuwa ga bani Isra'il saboda haka annabi shi kadai ne aka ce ya je ga mutanensa ga duniya gaba daya kuma har tashi alkiyama babu wani annabi manzo da za a aiko in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma adadinsu wannan akwai hadisi na Abu Umama guda daya wanda ya zo wasu malamai sun inganta shi wanda yake cewa adadin annabawa 1,024 sannan adadin manzanni 315 Allah madaukakin sarki ya labarta mana 25 ne ko ya ambata mana sunayen 25 ne kawai a cikin alkur'ani daman ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk cikin annabawa akwai wanda mun labarta maka labarinsa ka san da shi akwai kuma wanda ban baka labarinsa ba saboda haka dan akwai wani annabi da aka ce annabi ne baka san labarinsa ba wannan ba komai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana tantama tubba shin annabi ne ko ba annabi bane wato zai yi ya zama cikin annaba ko ba zai yi ya zama cikin annaba ba domin akwai annaba wanda aka gaya masa akwai wanda ba a gaya masa ba to wani kuma yana tambaya yake cewa shine yana da kuɗi, wato yana da aiki ne yake samun albashi, to ƙarshen kowane wata kuma sai yake ajiye wani adadi na kuɗi, to wannan adadin idan har ya taru ya kai nisabin zakka, to wai in ya shekara sai ya fitar da zakka, to me zai hana? Dama abinda ake so ka mallaki dukiyar kuma ta kai nisabi, ta kai kuma shekara, bayan ta kai nisabi ta kai shekara a hannunka sai ka fitar mata da zakka. Don haka ko ta wace haya, ko da ɗan kaɗan ne kake gutsura kana ajewa, wannan ba zai hana ka fitar masa da zakka, matuƙar ya kai nisabi kuma ya shekara a hannunka. To tambayoyin da yawa ga kuma lokaci ya tafi, don haka za mu taƙaita a nan. In mun samu lokaci ma ci gaba da an samu su tambayoyinsu. Allah maɗaukakin sarki, abinda muka faɗa daidai ba mu ladansa, abinda muka kuskure Allah ya nuna mana kuskurenmu. A jiya mun tsaya a kan aya ta bakwai, ko yau za mu tashi a kan aya ta takwas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Allah maɗaukakin sarki ya ce wala in akharna anhumul azaba, wallahi tabbace haƙiƙa idan muka jinkirta musu azaba, ila ummatin ma'dudatin, har zuwa wani lokaci ƙididdigagge, la yaqulunna, tabbace haƙiƙa za su riƙa cewa ma yahbisuhu, me ya hana azabar zuwa, me ya tsare azabar, ala ku saurara, yawma yatihim, ranar da azabar za ta zo musu, laysa masrufan anhum, ba za a kawar musu da wannan azabar ba, wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un, kuma abinda suke izgili da shi na azaba zai sauka a kansu. Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana wani launi, wani sabon salo na kafirci, kuma bayan kafircin su da yake da ya gaya mana wala in qulta innakum mab'uthun min ba'd al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Je Allah ya gaya mana cewa idan har ka gaya ma waɗanda suke kafirai, kace da su za a tashe su bayan mutuwa, abinda suke mai da martani gare ka sai su ce wannan abinda kake faɗa ai ba wani abu bane, sihiri ne kawai mabayyani. To kai dai mai sihiri ne mai tsafi, ka Allah ya baka magana, ka iya magana, saboda haka kake ta ribatar mu da fasahar ka da iya zancen ka, wanda kuma wani nau'i ne na sihiri, saboda haka mu bamu yarda da abinda kake faɗa ba. Wannan launi ne na kafirci. Ubangiji ya faɗi kuma launi na biyu banda wannan kuma, wala in akharna anhumul azaba, idan muka jinkirta musu azaba, ba suna gaggauto azaba ba, suna cewa in gaskiya ne kai manzon Allah ne, to Allah ya gaggauto mana azaba tunda mun ƙaryata ka, ga mu mun ƙaryata ka kuma bamu fasa ƙaryatawar ba, bamu fasa yi maka izgili ba, bamu fasa cutar da kai ba, in har da gaske ne kai Allah ne ya aiko ka, kai dan gatansa ne, to ya gaggauta halaka mu, ya gaggauta kama mu da azaba. Ubangiji ya jinkirta musu azaba, bai saukar musu, bai gaggauto musu da azabar ba, saboda na farko Ubangiji ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi ne ainihin annabin ƙarshe, daga shi babu wani manzo da Allah zai sake aikowa, saboda haka risalarsa ita ce khatimatur risalat, saƙon da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne saƙo na ƙarshe. Al'ummomin da suka gabace shi, duk wata al'umma idan ta yi taurin kai, ta yi izgili, ta yi irin rashin kunya irin wannan, Ubangiji yana tumɓuke ta ne gaba ɗaya, Ubangiji yana share ta ne ya zubar. To Allah bai alkawarin zai share wannan al'umma ba, saboda in waɗannan ba su yadda ba, ta yi Allah ya fitar da waɗanda za su yadda daga tsakansu su zo su yi imani, saboda haka Ubangiji ba zai share su duka ba. Sannan kuma kowane annabi Ubangiji yana bashi mu'jiza ce wacce take tsayawa daidai da jama'arsa, daidai da zamaninsa, ba ta wuce iyakokin zamaninsa, da zarar ya wuce sai dai a baka labari. Annabi Musa Allah ya bashi sanda, annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta da sauransu, amma ba wani abu bane da yanzu zaka gani, sai dai ka ji shi a matsayin labari. In ka ji shi a matsayin labari zaka gaskata labarin, dogaro da yadda da abinda ko da wanda ya baka labarin. Amma mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama mu'jiza ce mai dorewa, domin alqur'ani shi ne babban mu'jizar da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama. Alqur'anin nan kuma ba mai ba yadda iyaka ba wani lokaci zai tsaya ba a zai dore ba wai daga su kansu ba shikenan alqur'ani ya tashi daga aiki a alqur'ani zai ci gaba da wanzuwa har zuwa wasu ajiyal har zuwa wasu tsare ku bayan su don haka in su ba su yi imani da mu'jizar da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam suna ga sihiri ne suna ga kirkira yayi suna ga wani da ya koya masa to ai akwai waɗanda za su zo daga bayan su su za su zo su yi imani za su ga mu'jizar kuma za su gaskata ta saboda haka babu buƙatar ubangiji ya halaka su gaba daya kuma hikimar ubangiji ai ta bayyana yayin da ƴaƴansu suka zo suka karɓi musulunci din su sun yi fada da musulunci amma ƴaƴansu sun zo sun shiga addinin musulunci Abu Jahal ɗansa bai musulunta ba Ikrima ibn Abi Jahal ya zama ɗaya daga cikin dakaran addinin musulunci Walid ibn al-Mughira ɗansa bai musulunta ba Khalid ibn al-Walid ya zama Saifullah al-Maslul sannan ka duba Wa'il ibn al-As ɗansa bai al-As ibn al-Wa'il العاص ابن وائل ليس بمسلمتا با عمرو بن العاص هشام ابن العاص سوكا مسلمتا هر ما جي كان عبد الله بن عمرو بن العاص سوكا زو سوكا زما واسو منيا غرازا ا cikin musulunci saboda haka in har so ba za su musulunta ba ubangiji ba buƙatar sai ya halaka su daga cikin tsatsan su zai fitar da waɗanda suke rayayyu domin shine yukhrijul hayya min almayyit saboda haka daga cikin su za a samu waɗanda za su yi imani su karba addinin musulunci don haka ubangiji da ya kyale su bai halaka su ba sai suka haifi ƴaƴan da suka zo suka taimaki addinin musulunci daga baya saboda haka in ba su san wannan hikima ba har suna faɗar irin wannan magana to wani launi ne na kafirci daban wani salo ne na kafirci kawai suke su kullo da shi shine Allah yake gaya mu cewa la in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda idan muka jinkirta musu azaba zuwa wani dan lokaci kalmar umma a alqur'ani tana zuwa da ma'anoni daban-daban ko ta zo da ma'anoni daban-daban al'umma akan ambaci al'umma ana nufin ainihin wata jama'a wani yanki na jama'a akan kirawo shi umma wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun ya samu wata jama'a daga cikin mutane suna shayar da wali kulli ummatin rasul ko wali kulli ummatin ajal kaga umma anan ana nufin wani bangare na jama'a wata ta'ifa ta jama'a akan kirawo ta da suna al'umma hakan nan umma tana zuwa alqur'ani da ma'anar al-imamu alladhi yuqtada bih shugaba wanda ake koyi da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta annabi ibrahim kana ibrahim كان أمة قانتا لله حنيفة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين الله يجي النبي إبراهيم يا كسن شي أمة شي كأي الأماني وتصبو دا شي متني وانا أكي قوي دا شي صبو دا هكا أبدا دن الأمة أكي أمة أي إمام الذي يقتدى به شو غباني وانا أكي قوي دا شي هكا نم أمة أكا يأمفاني دا إتا أنا نفن وانا ندو كتي wani dan lokaci kamar yadda yazo a cikin wannan aya wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ay ila ajalin ma'dud zuwa wani ajali wanda yake sananne wa qala alladhi najaa minhuma waddakara ba'da umma kaga Allah ce waddakara ba'da umma daya daga cikin mutanen nan biyu da annabi yusuf yayi mawa'izi wanda ya tsira daga cikin su waddakara sai ya tuna da wa'azin da annabi yusuf yayi masa da kuma sakon da annabi yusuf ya bashi ba'da ummatin bayan dan lokaci ya riga ya wuce don haka ana amfani da kalmar umma ana nufin wani dan lokaci don haka tana zuwa da ma'anoni daban-daban to shine anan ta zo da ma'anar lokaci wasu malamai suka ce anan za ta iya daukan ma'anar ma al'umma din za ta iya daukan ma'anar wani tsare ku na al'umma domin Allah da yake tawala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda ila umma zuwa ga wani tsare kun wato muka jinkirta musu azaba ba mu kama su da ita ba har suka zo suka mutu har ƴaƴansu suka zo wato wasu al'umma ta zo bayan su wata kuma al'umma ta zo wasu malamai suka ce al'azab anan a wannan aya ana nufin azaba na lahira ubangiji ya jinkirta musu azaba bai kama su da azaba tun a nan duniya ba ya bari sai an je lahira ya kama su da azaba wasu suka ce ana nufin azabar duniyar ita kanta ubangiji ya ɗanɗaga musu ƙafa ba a saukar musu da abin da zai halaka su gaba ɗaya ba ubangiji kuma bai kama su da azaba ba a nan a lokacin da suka fara ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yaƙin badar shine ila ummatin ma'duda a yaƙin badar waɗannan manya-manyan sanadidu quraish jima-jiman quraishawa wannan a yaƙin badar duk aka kashe su kuma kisa na wulaƙanci kuma a hannun waɗanda suke tsammanin ba su isa ba su ne suka kashe su. Kaga wannan wata azaba ce. To Allah yake cewa wala in akharna alhum alazaba ila ummatin ma'duda, idan muka jinkirta musu azaba zuwa ga wani dan lokaci wanda yake kididdigagge, la yaquluna ma yahbisu, za su rika cewa me ya tsare azabar, dan menene bata zo ta same mu ba. Allah ce ala yawma yatihim laysa masrufan anhum, ku saurara, ranar da azaba za ta zo to babu abinda zai kawar da ita da kansu. Azaba ce wacce ba za a kawar da ita daga gare su ba. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una, kuma abinda suke izgili da shi shine wannan azaba din. Wa haqa bihim zai tabbata akan su. Ubangiji ya yi amfani da kalmar da fi'ilin haqa, wanda fi'ili ne madhi, duk da cewa lokacin da ake gaya musu maganar abin bai zo ba, wanda kuma mun faɗi wannan salo ne na Alkur'ani, a gurare da daban-daban aka yi amfani da fi'ili madhi, ana nufin al-istiqbal, ana nufin mustaqbal, ana nufin abinda zai zo nan gaba, domin a tabbatar maka da cewa wannan abu mai aukuwa ne, tabbas babu makawa. To kamar ma ya auku, saboda haka sai a yi amfani da fi'ilin da yake madhi, a ce wa haqa, ma'ana tabbatar aukuwarsa, wato aukuwarsa abu ne tabbatacce kamar ma ya faru, duk da yanzu da ake magana da ku bai faru ba, to amma ku ɗauka kamar ya faru ne. Allah ya ce
wala in taqalan insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layawsun kafur.
Na'am.
ولئن عذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.
الله مدوكك سلك يجي ولئن عذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. To Ubangiji yana gaya mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awarsa, da yadda kafirai suka ɗauki da'awarsa, da yadda suka rika rufe kawukansu ko suka dinga ɓoye munafici ko kafirci a zuciyarsu, suna zaton Allah maɗaukakin sarki bai san abin da suke ɓoyewa a zuciyarsu ba, da yadda suke yi wa manzon Allah izgili cewa dan me ba zai kawo musu azabar ba, in har da gaske yake kawo musu azabar. Duk wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ci gaba da yi musu wa'azi duk da wannan taurin kan nasu. Sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya ci gaba da gaya mana cewa to mutane dangane da da'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita gida biyu ne. Akwai waɗanda suke karɓar abin da Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi su yi imani, su zama suna da imani a zuciyarsu, don haka komai ya same su suna sani daga Allah ne. Akwai kuma waɗanda suke butuli ne, Allah in ya musu ni'ima ba sa godewa, in kuma ya jarrabe su ba sa sanin wannan jarraba daga Allah take su yi haƙuri. To Ubangiji sai ya kasa mutane gida biyu, waɗanda suka san Allah suke juriya, suke haƙuri, suke gode masa, da waɗanda ba su san Allah ba, babu juriya, ba haƙuri, babu gode wa Allah. To shine ya ce wala in azaqnal insana, lalle idan muka ɗanɗana wa mutum, wala in azaqnal insana minna rahmatan, lalle tabbaci haƙiƙa idan muka ɗanɗana wa mutum wata rahama daga wajenmu, thumma naza'naha minhu, sannan muka karɓe ta daga wajensa, innahu la ya'usun kafur, lalle shi tabbaci haƙiƙa mai yawan ɗeba ƙauna ne, kuma mai yawan kafirci. Wala in azaqnahu na'ma'a, kuma lalle tabbaci haƙiƙa idan muka ɗanɗana masa wata ni'ima, ba'da darra'a masatu, bayan wata cuta da ta same shi, la yaqulanna, lalle tabbaci haƙiƙa zai rika cewa zahaba sayyi'atu anni, munanan abubuwa sun tafi gabarina, innahu lafarihun fakhur, lalle shi mai alfaharin girman kai ne, fakhur mai fariya ne. Allah ya ce illal ladina,
إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.
Allah ya ce illa alladhina sabaru, sai dai waɗanda suka yi haƙuri, wa amilu salihati, suka yi ayyuka na ƙwarai, ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, waɗannan suna da wata gafara ta musamman, kuma suna da wani lada wanda yake mai girma. To kaga a yadda Allah maɗaukakin sarki ya raba abun gida biyu, Allah ya bamu labarin cewa idan ya shafi ɗan adam, al-insanu, anan malamai sun yi saɓani wani ɗan adam ake nufi, wasu suka ce ana nufin jinsul insan, ko ma wani irin ɗan adam. Saboda haka mumini da wanda ba mumini ba, wato mu'mini da kafiri sun shiga anan albarru wal fajir mai biyayya mai da'a ga Allah da wanda yake fajiri duk ya shiga karkashin lafazin al-insan dalilin da yake nuna cewa kalmar al-insan anan tana game dukkan wani wanda yake karkashin jinsi na dan adam jinsi na mutum togaciya da Allah ya yi daga karshe illal ladina sabaru domin togaciya har kullun tana nuna fitar da wani abin da zai shiga cikin maganar da ta gabata ba dan an kawo togaciyar ba togaciyar ita ce kawai za ta fitar da wannan abin ya shiga cikin abin da ya gabata saboda kaga kenan al-insan jinsil insan ake nufi wasu kuma suka ce a ana nufin al-insan anan al-kafir kafiri ake nufi da wannan saboda sifofin da aka bayar sifofi ne na kafiri kamar al-ya'su ɗaya ba kauna daga rahmar Allah sifa ce ta kafiri innahu la ya'su min ruhillah illa al-qawmul kafirun babu mai ɗaya ba kauna daga rahmar ubangiji sai mutanen da suke kafirai saboda kafirai su suke ɗaya ba kauna daga rahmar wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa ad-dallun wane ne yake ɗaya kauna daga rahmar ubangiji in ba batattu ba saboda ka kafirai suke ɗaya ba kauna daga rahmar ubangiji sannan kuma karshen ayar aka ce la ya'usun kafur kaga kalmar kafur tana nuna kenan kafiri ake nufi anan kafiri ake nufi da wannan ayar wasu suka ce a ayar tana nufin dukkan wani wanda bai sifantu da sifa ta haƙuri ba wanda bai sifantu da sifa ta godiya ba ko da ba kafiri ba ne to yana da hali irin na kafirai saboda haka ayar sai ta zama ta game kowa da kowa sai waɗanda ubangiji ya yi togaciya ubangiji yana ba mu labarin cewa shi ɗan adam lokacin da wata cuta za ta same shi bayan da yana cikin jin daɗi sai ya ɗeba ƙauna ya ɗauka cewa nan gaba ubangiji ba zai yaye masa ba ya kafirce wa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa gabanin haka domin zai manta da cewa ai da can Allah ya yi masa ni'ima idan wata cuta Allah ya saukar masa sai ya manta da cewa da can Allah ya ba shi lafiya ya daɗe yana fantamawa da lafiyarsa da gaba Allah ya saukar masa da cuta waccan ni'imar da ubangiji ya masa sai ya manta da ita kuma sai ya ɗeba ƙauna cewa ubangiji zai yaye masa wannan cuta ɗin idan da wadata yake da ita ubangiji ya karɓe wadata ɗin sai ya manta da cewa kuma ya taɓa yin wadata gaba ɗaya kuma sai ya ɗeba ƙauna da cewa ubangiji nan gaba zai ba shi domin kafiri abin da yake tsammani ko kuma wanda ya sifantu da irin sifa ta kafirai lokacin da ubangiji ya ba shi ni'ima abin da yake tsammani wannan ni'imar ta zo masa ne ba zata haka nan ta zo masa katsahan ba zata don haka lokacin da ya rasa ta sai ya ce kai anya ko za a iya maimaita wannan sa'a wannan ba zata ko za ta kuma maimaituwa sai ya ɗeba ƙauna don haka ba zai gode wa ni'imar da ya samu ta baya ba domin baya tunanin Allah ne ya ba shi sannan kuma ba zai sa tsammanin ubangiji nan gaba zai iya bashi abin da ya fi wanda ya bashi a da ba domin yana tsammanin ba zai ce ta bashi to shi yasa ubangiji ya ce wannan ɗabi'a ce ta kafiri ba ɗabi'a ba ce ta mumini mutumin da ya san Allah shi ke bayarwa shi ke karɓewa ba zai taɓa zaton cewa ba zai ce ta bashi ba ko katsahan abin ya same shi kawai sa'a ce amma ba wai ubangiji ya riga ya kaddara masa ba kuma ba zai taba wato mumini ba zai taba ɗeba kauna ba ko ma meye ubangiji ya shafe shi da shi ba zai taba fitar da rai ba tunda ya san taskar gaba daya a hannun ubangiji take da a ce a hannun mutane take watakila su yi ruwa amma ubangiji ai baya ruwa qul law kuntum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura Allah ya ce da a ce ku kuke rike da taskar rahmar ubangiji da sai ku rike dan adam sai ya dinga ruwa domin dan adam mutum ne mai ruwa mai yawan ruwa haka ma Allah ya ce wa kana al-insanu qatura mutum dan adam mutum ne mai yawan ruwa ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani sun zo inda suke sifanta hali na dan adam da cewa dan adam wanda bai sa Allah a zuciyarsa ba duk sanda ni'ima ta same shi baya tuna Allah sai yayi ta ban kaura a cikin ni'imarsa duk sanda kuma ubangiji ya shafe shi da wani bala'i to a kuma lokacin ba za ka same shi mai haƙuri ba sai ka same shi mai ɗaya ba ƙauna sai ka same shi mai yawan abin nan kwarmato duk inda ya zauna yana kai kukan ubangiji abin da ya same shi Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul isra yana cewa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu ash-sharr kana ya'usa idan ainihin muka ni'imta dan adam da wata ni'ima a'rada sai kawar da kai daga kuma ayoyinmu ya kawar da kai daga wa'azi ya kawar da kai daga addinin Allah wani abi janibihi ya dinga nesa da jikinsa ba idan da ana ganin shi gurin karatu sai a daina ganin shi ai wai shi yanzu yayi kuɗi yayi wadata ya zai shigo cikin talaka. Wani yace shi ai ba zai iya shigowa cikin sahu ai sallah da shi ba, dan ba zai iya ainihin hada sahu da talakawa ba. Saboda haka ko da yaushe sai da ya sallarsa a gida, saboda bala'in girman kai. Shi yanzu yana ganin yafi karfin ya shiga cikin jama'a, a'rada wa na'a bi janibi, yayi nesa da jikinsa, ba za a taba ganin shi cikin jama'a ba, ba za a ganin gurin aikin Allah ba. Wa idza massahu sharru kana ya'usa, duk sanda wani sharri kuma ya same shi sai ka same shi mai ɗeba kauna ne kuma. Duk inda ya zauna raki yake yana kuka, shi ga halin da yake ciki. Allah madaukakin sarki a cikin a ƙarshen suratul fussilat yake gaya mana, la yas'alu al-insanu min du'a al-khair wa in massahu ash-shar fa ya'usun qanut, dan adam baya gushewa baya kakkautawa wajen roƙon alkhairi. To kuma duk lokacin da wani abu mara daɗi ya same shi sai ka same shi mai ɗeba kauna ne, mai fitar da tsammani. Wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatuhu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wala in ruji'ta ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Allah yace idan ainihin muka dandana masa wata rahama bayan da yana cikin wani matsi, yana cikin wata wahala, sai kaje yana cewa wannan ai da man rabona ne, kokari na ne, inna ma utituhu ala ilmin indi, ai fadi tashi na ne, ilimi na ne, basira ta ce ta sa Allah na samu wannan. Mu da muka yi irin wannan fadi tashi ba inda ba mu leka ba, ya za a ce ba za mu yi kuɗi ba. Wani ma da ya dubi kansa sai ya ce ai ni dole ma in yi kuɗi, ni dole ma ai daga ganin zubi na ba zubin talaka ba ne, kaga wannan ba zai gode Allah ba in ya samu, ba zai wai Allah godiya ba. Saboda haka sai ya yi ta bankaura lokacin da ya samu cikin kuɗin, ya yi ta har ma gagarsa a ciki. Sai kuma lokacin da Ubangiji zai same shi da wani abu na azaba, to kuma a lokacin za ka same shi mai yawan ɗaya ba ƙauna. Allah yana cewa idza massan nasa durrun wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Idan muka samar wa mutane wata cuta, wato wata cuta ta samu mutane, sai ka gansu suna ta addu'a gaba ɗaya, sun raja'a, suna zuwa ga Ubangiji. Sannan idan ya ɗanɗana musu wata rahama, sai ka ga wasu mutane daga cikinsu kuma sun koma shirka, maimakon kuma su gode wa Allah, Allah ya ba su ni'ima, ya ba su wadata, sai ka ga suna bin bokaye. Gani suke in ba sa bin bokaye, wadatan nan za ta kubuce daga hannunsu. Su ne gurin ɗan duba su yi kuɗi, su kuɗance a dalilinsu, su yi ta ba su kuɗi. In mai neman mulki ne ya samu shugabanci, ya samu mulki, to shikenan zai ga wannan ɗan duban da ya riƙe shi ya saman masa mulkin, sannan kuma in ya sake shi za a kwaci mulkin zai fita daga hannunsa. Saboda haka kullum yana kai kawo wajensa, yusabbihu bihamdihi, yana tasbihi, yana gode masa kullum. To kaga wannan shirka ce ga Ubangiji, bayan Ubangiji ya yi wa mutum ni'ima, bayan Allah ya maka ni'ima mai mukunka tuna Ubangiji ka gode masa, sai ka ainihin koma kana yin shirka da shi. Allah yake cewa wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnutun. Mutane idan wata rahama ta same su, sai kaga suna fariya da ita, suna farin cikin girman kai da ita. Idan wani musiba ta kuma same su saboda abinda hannayensu suka tsoruta, sai kaga mutane, sai ka gansu wato suna ɗeba ƙauna daga rahamar Ubangiji. Ayoyi da dama a Alƙur'ani sun zo suna wannan irin wannan batu, kuma duk sifanta hali ne na ɗan adam wanda yake butulu, wanda zuciyarsa babu imani, zuciyarsa babu alkhairi a ciki. Wanda yake mumini ya san samu da rashi daga Allah ne, daɗi da rashin daɗi daga Allah ne, lafiya da cuta daga Allah ne, kuɗi da talauci daga Allah ne. Mumini duk ya san wannan, ya san Allah shi ke bayarwa, shi ke hanawa. Ibnu Taymiyya alaihi rahmatullahi a cikin wasu daga cikin rasa'il ɗinsa yana cewa duk abin da yake samun mutum in ya kasance abinda zai faranta masa rai, to wannan ni'ima ce daga Allah, ni'ima ce bayyananniya, shi da kansa ya san ni'ima ce. Idan kuma ya kasance abinda zai munana masa ne, ba zai ji daɗinsa ba. Ibnu Taymiyya ya ce shi ma wannan ni'ima ce, min jihati annahu yukaffaru anhu khatayahu, saboda ai za a kankare masa laifukansa a dalilin wannan bala'in da ya same shi, a dalilin wannan abun bakanta rai da ya same shi, Ubangiji zai kankare masa laifukansa, kuma ya sakanka masa akan haƙurin da zai yi da juriyar da zai yi. Sannan kuma watakila a ciki akwai wata hikima wanda shi bai santa ba, Allah shi ya san hikimar. Ubangiji ya samar masa ya samar masa wannan abin da zai bakanta masa rai saboda wata hikima. Allah yana cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tayu wato ku ki abu alhalin akwai alkhairi tattare da shi gare ku, tayu kuma ku so abu a cikin kuma abin akwai sharri gare ku, domin ba ku sani ba. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shine ya sani, shi yake da cikakken ilimi, ku ba ku da wannan ilimin. Saboda haka Allah madaukakin sarki kamar yadda yazo cikin hadisi yakan hukunta wa mumini hukunci, idan ya kasance wannan hukuncin da ya hukunta masa abinda yake alkhairi ne shikenan sai gode wa Allah. In asabatu sarra sabar fa kana khairan lahu, annabi yace ajaban li amri almu'min, abun mamaki al'amarin mumini, al'amarin mumini babu wani abin dashi da yake tafiya a banza. Saboda haka mumini abun mamaki ne. In asabatu sarra shakar fa kana khairan lahu, idan abun farin ciki ne ya same shi abin dadi sai ya gode wa Allah, wannan sai ya zama alkhairi gare shi, domin ubangiji zai kara ninninka masa ya rubanya masa abin da ya bashi. Wa in asabathu darra, idan kuma wani abu ne wanda yake mara dadi ya same shi sabar sai ya hakuri, wa kana khairan lahu, wannan ma ya zama masa alkhairi domin ubangiji zai bashi ladan hakurin. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, annabi yace ba kowa yake samun wannan ba sai mu'mini, amma wanda ba mu'mini ba mutum ne mai kakaci, mutum ne mai raki. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu alkhairu idza massahu asharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallim. Allah madaukakin sarki yace mutum Allah ya halicce shi da ciwon kwadai, shine halu, mutum mai ciwon kwadai ne. Idza massahu alkhairu idza massahu asharru jazu'a, in sharri ya same shi abu mara dadi sai ka same shi ne raki, duk inda ya zauna sai ya fadi matsalarsa, duk inda ya zauna sai ya koka, sai an san yana cikin wani matsala ba zai iya rufe bakinsa ba. Wa idza massahu alkhairu manu'a, in kuma alkhairi ya same shi, samu ya same shi, sai ka same shi kankamau ne, baya bambaruwa, manu'a ne baya bambaruwa. Allah ce illa almusallun, illa almusallin, sai waɗanda suke masallata, ma'ana sai mu'minai. Allah ya sifanta su da masallata, domin sallatan halin fasha'i wal munkar, sai waɗanda suke da sifa ta masallata na hakika, so ba za ka same su da waɗannan sifofi ba. Ibn Taymiyyah ya ce to idan ya kasance alkhairi da sharri gaba daya dukkan su daga ni'imomin Allah ne, alkhairi ni'imar Allah ce kuma ni'ima ce bayyananniya da kowa zai fahimci haka, amma sharri duk da ni'ima ce daga Ubangiji, wani abu mara dadi ya same ka ita ma ni'ima ce, tunda Ubangiji zai kankare maka laifuffukanka kuma ya sakanka maka akan juriyar da kai, to waɗannan duk ni'imomi ne, sai dai ni'ima ta biyu ba bayyananniya ba ce, ba kowa yake gane ta ba. Ya ce to dukkan waɗannan ni'imomi suna buƙatar godiya, suna kuma buƙatar haƙuri. Ni'imar babu tana buƙatar haƙuri kuma tana buƙatar godiya, ni'imar ainihin samu akwai tana buƙatar haƙuri ita ma kuma tana buƙatar godiya. Ni'imar da take ta abu mara daɗi kowa ya san wannan tana buƙatar haƙuri, fahtiyajuha ila sabri zahir, kowa ya san tana buƙatar haƙuri, baya buƙatar a ce da kai ni'imar babu, ni'imar talauci, ni'imar cuta, ni'imar tsangwama da wasu za su yi maka tana buƙatar ka yi haƙuri, wannan kowa ya san da haka. Amma ni'imar samu a ce ita ma tana buƙatar haƙuri, sai ka ci ta wani haƙuri gashi kana da shi, Allah ya baka, to kuma me za a ce ka yi haƙuri, an baka kuma a ce yi haƙuri, domin kana buƙatar haƙuri bisa ɗa'a ga Ubangiji, domin in baka yi haƙuri ba za ka bi Allah ba, sai ka jure, sai da juriya za ka bi Allah, domin abubuwan da zai hana ka bin Allah sun ƙaru, sannan tarkon shaitan ya yawaita a jikinka, shaitan ya sanya maka tarkunansa da dama, saboda haka shahawat ba za su bar ka bi Allah ba in baka yi da gaske ba, saboda haka sai ka tirsasa wa kanka. Saboda haka ita kanta ni'matu sarra tahtaju ila sabr ala ta'ati fiha, tana buƙata kai haƙuri, in dukiya Allah ya baka kai haƙuri ka ciyar fi sabilillah, kuma ka gudanar da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah, kuma ka nemi haɓakar ta da abin da zai jawo ta hanyar da Allah ya yarda da ita, kada ka haɓaka dukiyarka ta hanyar da bata dace ba, wani lokacin da yake da samu lokacin ya fi saɓawa Allah wajen neman sa, lokacin da ba ya da shi watakila da ko yake watakila kwadago yake watakila birkila ne watakila lebura ne watakila aiki da yake yi da kowa ya sani to amma lokacin da yaga ya samu sai kaga shine wato yafi kowa sai shi banki a lokaci ɗaya sai sai shi ta miliyan 100 kuma kaga ana rigima da shi akan cewa halal ne wai in ya bari za su barwa arna shi ko fa ba abinda yake yi banda yasa wai kai ya barwa arna to cewa akai sai ka ci haram tunda arna ya ci akwai wanda suke fadar haka hatta a cikin ma'aikatan gwamnati akwai wanda suke cewa an ba mu sata ba ai arna suna ne suna satar kuɗi su gina cocitoci mu ma ai ya kamata mu sata mu gina masallaci masallaci ba buƙatar kuɗinka da sata to kaga mutum ne zai ce wai wane yana laifi don haka shi ma baraye kamar wani da ya rubuta wa malamai tambaya wai shi yayi zina da wata arniya don ya wulakanta ta don ya ci mutu ka ji shedani ya ce to kai kanka ka wulakanta domin hatta sufam ɗinka maniyinka ya shiga cikin abin nan ya shiga cikin gaban arniya wanda ai ka wulakanta wannan maniyin saboda ka wulakanta kanka to irin wannan ne mutum ya ce zai yi sabo wai saboda arna ma suna yi zai saba wa Allah shi ma zai ci haram saboda arna suna yi in Allah ya je lahira aka ce arna su tafi ta sai ka ce to zan bi su saboda sun tafi ni ma ba ra'in bi su tunda anan ba ka bi su can ma sai ka bi su amma a can ba zai so ya bi su ba to dan me za ka bi su anan ubangiji bai ce kai koyi da arna ba da mutanen ƙwarai aka ce kai koyi in arna za su cika duniya da saban Allah kamar su su yi ta yi saban nan babu inda zai kai su Allah ya gaya mana sabo yana jawo azabar Allah ne da hushin Allah ba yarda Allah yake jawowa ba saboda haka ita ma ni'ima tana buƙatar haƙuri kamar yadda rashi yake buƙatar haƙuri shi yasa wasu daga cikin magabata suke nuna mana cewa wato ita ni'ima ma ta ma fi buƙatar haƙuri saboda sama da ma rashi sama da rashi domin fitnatu sarra suke cewa ashaddu min fitnatid darra fitinar ni'ima da kake ciki ta fi tsanani sama da fitinar rashi sama da fitinar babu sama da fitinar cuta da kake fama da ita sama da fitinar talauci wasu daga cikin magabata suna cewa ubtulina bid darra'i fasabarna wa ubtulina bis sarra'i falam nasbir an jarrabe mu da babu an jarrabe mu da cuta da rashi muka yi haƙuri muka jure amma da aka jarrabe mu bisan ra'i da ni'ima da samu sai muka kasa haƙuri ashe ka gani haƙuri a cikin babu ya fi sauƙi sama da haƙuri a cikin akwai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisinsa yake neman tsari daga fitinar talauci yace kuma wa min sharri fitnatil gina da sharrin fitinar samu wadata dan shi ma akwai sharri a ciki saboda haka zaka ga talauci sau da dama yana gyara mutane sau da dama mutane za ka gansu a cikin talauci ko mutanen kirki wala Allah hikimar da ta sa talaka suka fi yawa kenan saboda inda masu wadata za su fi yawa to miyagun sai su fi yawa to sai ya zamana al-faqru fil ghalib yuslihu an-nas sautari talauci yakan gyara mutane domin fitinar talauci ta fi sauki kuma dukkaninsu suna buƙatar haƙuri ibnu taymiya ya ce wala Allah ko dan haka ne ma saboda talauci sautari ya fi gyara mutane ya ce wataƙila ko dan haka ne wato talakawa suka fi yawa a gidan aljanna saboda haka da talauci da ainihin samu da wadata duk suna buƙatar haƙuri suna buƙatar godiya to sai dai kasancewar mutum ya haɗa babu wahalar babu da juriyar babu sannan kuma ya haɗa wannan da godiya ko kuma mutumin da yake da akwai yana jin daɗin akwai daɗin samu yana fantama wasu yadda yake so a ce kuma ya haɗa da juriya da haƙuri to wannan abu ne mai wahala ba kowa yake iya yin sa ba sai ɗan kaɗan daga cikin mutane sai ɗan kaɗan daga cikin mutane su ne wanda Allah ya tokace a cikin wannan aya illal ladina sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri wa amilus salihat kuma sahibus sarra ahwaju ila shukri wa sahibud darra ahwaju ila sabri wanda yake cikin ni'ima shi yafi kowa buƙatuwa zuwa ga godiya kamar yanda wanda yake cikin matsuwa shi yafi kowa buƙatuwa zuwa ga haƙuri to haƙurin mai wadata haƙurin marashi wajibi ne kamar yadda godiyar mai wadata shi ma wajibi ne a kansa, wajibi ne ga wanda Allah ya bashi ya gode, wajibi ne ga wanda Allah bai bashi ba shi kuma ya hakura. Saboda haka kowanne daga cikinsu idan ya bar wajibin da yake kansa, to ya cancanci uquba daga Ubangiji. Sahibus sarra, wanda yake cikin wadata, hakuri yakan iya zama mustahabbi a kansa idan ya kasance hakuri ne an fuduli shahawat, abubuwan da basu zama tilas ba, ga su dai abin da rai yake so ne amma bai zama tilas ba, sai ya hakuri ya watsar da su don ya wanke zuciyarsa. Wannan hakurin ba wajibi bane a kansa amma mustahabbi ne, kamar yanda shi ma wato wanda yake baya da shi, shi ma godiya takan zama mustahabbi a kansa wani lokaci idan yana son yayi godiyar da za ta kai shi matakin as-sabiqina al-muqarrabina inda Allah, matakin waɗanda suke na gaba-gaba a gurin Ubangiji, as-sabiquna al-awwaluna, matakin as-sabiquna al-muqarrabuna, waɗanda suke na kurkusa daga Ubangiji, gashi ba ya da shi amma kuma yana gode wa Allah, kullum aka tuntube shi alhamdulillah mun gode wa Allah, akwai matsala akwai damuwa alhamdulillah mun gode wa Allah. To wannan godiyar, irin wannan godiyar za ta matsar da shi har ya kai matakin al-muqarrabin, waɗanda Ubangiji yake kusantar da su. Saboda haka idan ya samu taksiri wajen haƙuri, aka samu mai matsuwa ya samu gajiyawa wajen haƙuri, Ubangiji yana iya gafarta masa, saboda ya samu gajiyawa wajen godiya, Ubangiji yana iya gafarta masa saboda haƙurin da ya yi, kamar yadda shi mai wadata in ya samu gajiyawa wajen godiya, wajen haƙuri, shi kuma Ubangiji yana iya gafarta masa saboda godiyar da ya yi. Don haka dukkaninsu akwai wajibin da yake a kansu, amma wanda yake ya haɗa duka biyu, wannan shi ne ya taka mataki na sama, wanda Ubangiji ya bashi ya yi haƙuri kuma ya yi godiya, ko Ubangiji ya hana shi ya yi haƙuri kuma ya yi godiya, babu shakka wannan shi ne yake su suke a martaba ta ƙoli. Ubangiji ya sifanta ɗabi'a ta mutumin da yake ba musulmi ba, ko mutumin da yake kwaikwayon halaye waɗanda ba musulmi ba, ya ce wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu. Ka duba Ubangiji sai ya amfani da kalmar al-izaqa, azaqna, muka ɗanɗana masa, domin ɗanɗanawa wani abu ne ɗan ƙanƙani na ɗanɗano da za ka ci, kamar ka ebi miya ko wani abu mai gishiri ko sukari ka ɗanɗana, a ce ɗanɗana, kaga ɗanɗano ba daidai yake a ce ka samu abin da yawa ba. To wanda yana nuna maka saurin canzawar ɗan adam, wato ɗan abu kaɗan na ni'ima sai ya canza shi. Ce wala in azaqna al-insana minna rahmatan, idan muka ɗanɗana masa rahama koya take, wato koya muka ɗan nuna masa abin, muka ɗan sakan masa abin kaɗan ya ɗan ji daɗinsa, sun mana za'ana hamin sannan muka ƙwace, innahu la ya'usu, sai ka same shi mai fitar da tsammani ne, kafuru, mai yawan kafirci ne, mai yawan butulci ne. Wala in azaqnahu na'ma'a, idan muka ɗanɗana masa kuma wata ni'ima, Ubangiji ya ce na'ma'a, bai ce ni'ima ba, bai ce an-ni'mata ba, ya ce na'ma'a. Malamai suka ce na farko don mun a samu insu jami a cikinsu yaƙi, can Ubangiji a wani gurin yakan ce darra'a, sannan wannan kuma sai ce na'ama, don a samu sun tafi a bisa zubi guda ɗaya. Wasu kuma suka ce an-na'ma ana nufin ni'imar da asar ɗinta ta fito ga ɗan adam, wato ni'imar da ake ganin alamunta ta bayyana ga ɗan adam. Akwai ni'imar da wataƙila mutum yana cikinta ba kowa zai sani ba, akwai kuma ni'imar da za ta bayyana. Kaga Ubangiji ya baka ni'ima ta imani, ba kowa ne zai ga asar ɗinta a jikinka ba, ga ka dai mumini ne kana samun kwanciyar hankali da jin daɗi, babu wani abu na duniya da ya take tare maka da hankali, ka saddakar komai daga Allah ne, shi yake bayarwa, shi yake haɗawa, don haka hankalinka kwance yake. Kaga wannan ni'ima ce da ba kowa yake samun ta ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa wasu daga cikin magabata suna cewa da a ce sarakuna sun san, wato masu mulki da sun san irin abin da muke ciki na ni'ima na kwanciyar hankali, la jaladuna alaihi walau bisiru, da sun rukuma da mu, da sun yi kokowa da mu akan su kwace ni'imar nan, ko da za su yi amfani da kaifin takobinsu ne. wato irin kwanciyar hankalin da muke ciki babu abin da yake damu da a ce sun san wannan to da sai sun yi rigima ya za su raba mu da wannan shi yasa ka duba Ibn Taymiyyah shi kansa rayuwarsa irin abin da ya shiga ciki wahalhalu kiyayya gaba daga kurkuku zuwa kurkuku kusan yawancin rayuwarsa sai ta tafi a zaman kurkuku daga an fito da shi kai ka ce ana fito da shi ne dan a mayar da shi da an fito da shi kamar ya shaki iska gari ne kuma a kome da shi ko ba komai ba saboda ya ce ai sunna kawai a bar bid'a ya ce ai tauhidi a bar shirka wannan shi ne laifinsa dan bid'a a kai shi gaban wannan sarki a zauna da shi ya kure su a kai shi gaban wannan mai gari a zauna da shi a tattauna ya kure su karshe sai a ga babu abin da za a illa a je a daure shi in aka sake shi to zai bata mutane haka suke cewa to sai a je a tsare shi yana kurkukun mutanen na bin shi da fatawa galibin abubuwan da Taymiyyah ya rubutawa yana cikin kurkuku da ya rubuta su yana cikin kurkuku za a zo masa da fatawa ya dau alkamalin sai ta rubutu Ibn Taymiyyah Allah ya bashi saurin rubutu kamar yadda almajirinsa Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin littafinsa al-Wabil as-Sayyid yake cewa ya ga Ibn Taymiyyah yaktubu fi layla ma yansakhu an-nasu fi jum'a wato a dare ɗaya zai iya rubuta abinda in aka baka ka kwafa sai kai sati kana kwafa shi a dare ɗaya rubuta shi saboda haka nan da nan sai ya dau alƙalaminsa alƙalaminsa kuma ya dinga gudana akan takarda nan da nan ya rubuta musu ansa a fita tai ta yawo iliminsa yana cikin kurkukun iliminsa yana yawo a gari shine wata rana aka turo wasu mutane guda biyu aka ce dan Allah a je a yi sulhu da shi a samu wasu abubuwan da za a yarjejeniya da shi idan ya yarda akan su to a sake shi ce a yi yarjejeniya da shi akan cewa yanzu dai zai bar wasu abubuwan da yake faɗa ɗan abubuwan da su malaman gari ba sa so yana faɗa ya daina in ya daina to shi kenan za a ce to an samu yarjejeniya da shi an sake shi kaga su masu mulki ba su kai ƙasa ba tunda za a ce ba su sake shi ba sai da ya risina musu sannan kuma abinda ake so ya faɗa ɗin ya daina faɗa abinda ba a so ya faɗa ɗin ya daina faɗa ya ce ko kusa wannan ba haƙƙina ba ne ba haƙƙinku ba ne ko da aka turo ku gaya mu wannan magana haƙƙin Allah ne don haka ni Ibn Taymiyyah ba zan iya cewa abu kaza a faɗa ko ka a faɗa ba wannan haƙƙin Allah ne ba na iya sassauci a cikin nan abin nan da Allah yake cewa do law tudhilu fayudhilu suna fatan ina ma ka dan sassauta su ma su sassauta ce to abin ba a hadawa ba ne na Allah ya ce kuma mai makiyana za su iya mu ya ce ni aljanna ta tana kirjina jannati fi sadri aljanna ta tana kirjina ma'ana kwanciyar hankali da kwanciyar zuciya da nake samu nutsuwar zuciya da nake samu wannan ita ce aljanna ta yace maza yaf'alu a'da'i bi inna jannati fi sadri mai makiyana za su iya yi da ni aljanna ta tana kirjina in sun kashe ni in qataluni fa tilka shahada in sun kashe ni na mutu shahidi wannan gaya ce da duk mu'mini yake bukata yace kuma in sun daure ni sun ci gaba da tsare ni fa hadhihi khalwa shikenan sai in kadaita da ubangiji na in yi ta bauta babu wanda za su dame ni da kai kawo yanzu daga ni sai Allah sai ubangiji in yi ta bauta masa ce kaga ba su cuce ni ba na samu lokacin da zan yi khalwa da ubangiji yace in kuma suka ce su kore ni fatilka siyah as-sa'ihuna da Allah ya faɗa sai in shiga ciki fasihun fil ard Allah ya ce ni ma za shiga ciki qul siru fil ard ni ma sai in shiga ciki kuma a dalilin wannan fita da zan yi in yawo a kasashe daban-daban mutane daban-daban su ci gaba da gane addini ce to ku ga abin me za a yi bai wuce dai a kashe ni ba to na yi shahada a daure ni na samu khalwa a kore ni daga gari garin da za a kai ni can ma ba dan adam bane sai in ci gaba da yada aqida suka ce wannan dattijan ba yadda za a yi da shi a sake shi kawai aka sake shi ya ci gaba da abin da yake yi aka kuma dawo da shi haka aka yi tai karshe har ya mutu a cikin kurku saboda haka wasu sai mamaki a ce Ibn Taymiyyah ya mutu bai aure ba to wanda yake cikin wannan tararrabe kullun dan bid'a yana bayan ka ya zaka iya wani aure kaga ai aure a samu sararawa amma dan bid'a suka sako ka gaba kullun ana gaban fada ana koto ana ina ne ina kake damar ka rike iyali saboda haka waɗannan bayan Allah ubangiji ya sanya jin daɗinsu da ni'imarsu a zuciya take saboda haka ni'ima ce ba ta zahiri ba, ni'ima ce wacce ba a ganinta, ana ganin su kamar cikin wahala suke, amma suna cikin koshin lafiya, kuma suna cikin wata ni'ima wanda da a ce masu mulki sun san dadin da suke ci, da sun yi rigima sai sun kwace musu wannan dadin. To malamai, wasu malamai sun ce Ubangiji ya ce an amfani da kalmar an-na'ama, domin kalmar na'ama ita take nuna ni'imar da take bayyana akan jiki. Allah ce wala in azaqnahu na'ama ba'da ra'a masatuhu, idan muka dandana masa wata ni'ima bayan wata cuta da ta same shi, sai ka ji yana cewa la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni, sai ka ji yana cewa ai wato mumunan abu ya rabu da ni, wato zaka ga yana fada da su da sigar alfahari, da sigar fariya da girman kai, dhahaba as-sayyi'atu anni, wannan kalmar anni din tana nawa, to yana wani fariya shi yanzu fa baya cikin wahala, baya cikin talauci, ka a dauka kamar da ne da za a same shi a bagwas a bilis, a'a yanzu sai ka cike fa. Innahu la lafarihum fakhur, Ubangiji ya ce sai ka ganshi shi mai alfahari ne, alfaharin girman kai, sannan fakhur mai fariya ne, mai nuna shi ya isa ne. Allah ce illal ladina sabaru, sai dai waɗanda suka yi haƙuri, suka yi haƙuri bisa babu, suka yi haƙuri bayan sun samu, wa amilus salihati, suka yi ayyuka na ƙwarai, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, waɗannan suna da wata gafara da kuma wani lada wanda suke yake mai girma. Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa, Allah maɗaukakin sarki ya bamu jurewa akan abin da ya bamu na samu ko na rashi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.